نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان dakenan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 19 ga watan Rabi'ul Thani hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yazo daidai da 29 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul baqara sannan wannan shine majalisin mu na 90 inda zamu tashi akan aya ta 104 ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina وللكافرين عذاب أليم
ما يود
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
wannan shine darasin mu na 70 Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina ya ku wadanda suka yi imani kada ku ce ra'ina wa qulun zurna ku ce unzurna wasma'u kuma ku saurara walil kafirina azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata ga kafirai ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum kuma wadanda suka kafirta daga ma'abota littafi da kuma mushrikai ba sa kaunar a saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha kuma Allah yana kebance wanda yaso da rahmarsa wallahu wasi'un wallahu dhul fadli alazim kuma Allah ma'abocin falala ne mai girma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani Allah ta'ala ya kirawo mu'minai da mafi kyawun sifar su ita ce sifa ta imani domin abinda za a sanar da su a ciki wani abu ne wanda zai kara musu imani kuma zai kara ba su ladabi musamman zamantakewa su da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma ayi bayanin wata makarkashiya ta yahudu wanda suke kokari su ga cewa sun munana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun musguna masa sun bata masa sannan su yi amfani da irin abin da suka saba amfani da shi na ainihin baddabami kamar yadda suka rika yi wajen sha'anin sihiri wanda a cikin sihiri akwai wasa da hankali to wannan ima abin da Allah ta'ala zai yi nuni a kansa a nan shi ma akwai wani abin da ya kama da wasa da hankali shi yasa Ubangiji ta'ala sai ya hada bayanin guri guda bayan an gama maganar sihiri sai aka kawo maganar wannan abin da Yahudawa suke yi su fake da guzuma domin su harbi karsana Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina ya ku wadanda suka yi imani kada ku fadi kalmar ra'ina. Malamai na tafsiri sun ambaci sababin saukar wannan ayar da cewa musulmi mu'minai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina sun kasance idan suna majalisi yana karantar da su, to sukan yi amfani da kalmar ra'ina domin su ce dan dakata mana, dan tsahirta mana, bi mu a hankali har mu fahimci abin da kake faɗa mana. Wato kalma ce wacce take nuna jawo hankali na a bi su a hankali wajen abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu, saboda su fahimta su gane domin su yi aiki da abin da suke ji. Saboda suna amfani da kalmar ra'ina. Kalmar ra'ina asalinta da larabci daga kalmar ra'a ne ya ra'a, mufa'ala ce ta ra'a ya ra'a, wato ka bi mu a hankali ka dan tsahirta mana, mu ma kuma za mu saurara mu ba da hankalinmu mu ainihin nutsu wajen sauraron abin da kake gaya mana, shine ma'anar ra'ina. Kalma ce wacce take larabci ce, kuma a larabci ba ta da wani matsala domin daga ri'aya ne, daga ri'aya ne. Ka dan dakata mana, ka dan tsahirta mana, har zuwa har yanzu akan amfani da ita kasashen Larabawa. Za ka je wajen sayayya mai abin yana ƙorin ya yi maka tsada, sai ka ce da shi ya rajul ra'ina, wato ra'ina kaɗan yi mana, wato da sauƙi ka yi mana sauƙi, kamar yadda muke faɗa da Hausa, ka yi mana sauƙi. Saboda haka kalma ce sananniya a wajen Larabawa. To suna amfani da wannan kalma domin su nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan yi musu a hankali domin su rika fahimtar abin da yake gaya musu, yake karantar da su. To su kuma Yahudawa sai suka rika amfani da wannan damar. A cikin yaran su akwai wata kalma da ta yi kama da wannan, ta yi kama da wannan, amma ita tana nufin zagi, ita tana nufin cin mutunci, cin fuska, bakar magana. Saboda haka sai su suke fadar ta, su dan karya harshensu da fadar ra'ina din, kamar su ma suna maimaita irin abinda musulmi suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma su abinda suke nufi zagi. Da can kafin su ji wannan kalma daga mu'minai, suna zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam a koye a judansu, in suka zauna a majalisansu za su rika fadar mayagun maganganu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. In sun zo wajensa su karya harshensu wajen yi masa sallama, su zage shi. To da suka ji musulmi suna faɗar wannan kalma a fili a sarari, sai suka ga to da mu muna zagin shi a ɓoye, to yanzu ga dama ta samu da za mu zage shi ma a fili. Sai suke cewa kunna nasubbu Muhammadan sirran fa'alanu bihi al'an, da can sai mun boye za mu zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, za mu zagi Muhammadu, amma yanzu gashi sahabbansa sun fito kararar suna zaginsa, don haka mu ma mu yi amfani da wannan damar. Saboda haka sai suke faɗar wannan kalma ra'ina. Malamai masana tafsiri sun ce kalmar ra'ina a harshen Yahudu tana nufin zagi. Wasu suka ce suna karkatar da ita ne zuwa ga ru'una. Akwai wata kalma a larabce da take da ake kiranta ru'una da ake da take da wannan lafazin. Ru'una tana nufin rubabban abu ko lalataccen abu, ko kuma alhamaka tana nufin wauta da sakwarkwacewar hankali. To don haka in suka tashi fadar ra'ina, kamar suna karkatar da ita zuwa ga kalma ar'an. Ar'an shi ne wanda yake mai sakwarkwataccen hankali, wanda yake ba mai cikakken hankali ba. Wato sai su karkatar da kalmar zuwa ga wannan. Wannan yana daga cikin abinda malamai suka faɗa na tafsiri. To amma waɗanda suka san harshen Ibraniyanci, lugatul Ibriya, tace harshen Yahudu, har yanzu suna da wata kalma a cikin harshensu wacce take kama da wannan. Ita ce kalmar ra shine asayye, wato mutumin da yake mutumin banza, ce ra. In kuma za su ce wanda yake yafi ko wato mutumin banza a cikin mu sai su ce ra'ayno ra'ayno to kaga kalmar ra'ina in suka so karkatar da ita zuwa ga ra'ayno sai su faɗa haka kuma abinda za su fake da shi cewa su ba larabawa bane don haka ko ba su faɗa daidai da balarabe yake faɗa ba ai su harshen su ne ba zai ba su dama ba ku sai su yi amfani da wannan damar sai su ce ra'ayno ra'ayno suna nufin zagin amma kai sai ka dauka waccan kalmar ra'ina din suke faɗa kuma sai kai musu uzuri cewa ai to ai su ba larabawa bane ai yahudawa ne shi yasa ba sa iya faɗar yadda mu muke faɗa mu larabawa an gane ko sai suka fake da wannan kasancewa su ba larabawa ba shi yasa ubangiji ta'ala a cikin suratul nisa da yayi batun wannan kalmar ra'ina din sai ya gaya mana cewa suna karkata harshen su ce min allazina hadu yuharrifuna alkalima amma wadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma'a ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fi ddin ce daga cikin wadanda suka wato daga cikin yahudawa akwai wadanda suke yuharrifuna alkalima amma wadihi suna caccanza kalmomin at-taura daga mahallin su wa yaquluna sami'na wa asayna suna cewa mun ji kuma mun kiyarda mun ki mu bi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in ka saurara kuma maganar ka ba za ta shiga kunnan mu ba wato saurare mu maganan nan da kake faɗa ba za ta shiga kunnan mu ba shine ghayra musma'in wa ra'ina kuma suna cewa ra'ina layyan bi alsinatihim suna karkata harshen su suna kariya harshen su to kaga ashe wajen fadatta sukan fade ta amma su dan kariya harshen su dan ta yi kama da tasu ta yahudanci wacce take nufin zagi tasu a da yahudanci ana so a ce ba taccen cikin mu ko mugun cikin mu to sai a ce ra'ayno har yanzu suna amfani da ita saboda kalmar ra tana nufin sayi ke sharon hu yashra'ayno ko hu yashra' to sharon mutumin banza ne ko netanyahu hu yashra' netanyahu mutumin banza ne to kaga ra din tana nufin wannan to amma za su dan kariya idan za ta yi kama da ra'ina to sai Allah ta'ala ya gaya wa musulmi cewa to su su daina fadar kalmar duk da cewa su kyakkyawan nufi suke da ita amma yahudawa suna da mummunar manufa a karkashin ta don haka su su kyale kalmar su daina ma fadar ta kuma kaga anan Allah ta'ala ya tona asirin su tunda ai ba za a gane cewa su zagin suke nufi ba wannan ba da za su tsaya su kula ba karamin wato hujja bace da za ta nuna musu gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle annabin Allah ne lalle manzon Allah ne har ya iya sanin me suke fada suke kullata a zuciyarsu in ba Allah ya gaya masa ba ya zai sani to kaga ashe shi manzon Allah ne ya kamata su fahimci wannan Allah ta'ala ya tona asirin su sai Allah ya ce wa qulun zurna ku ce unzurna sai Allah ta'ala ya wato ya canza musu wata kalmar tara'ina da wata kalma a madadinta wacce take dauke da wato nafsul ma'ana take dauke da dai wannan ma'anar dan dakata mana kalmar unzur tana zuwa a larabci ma'anar dakata hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka ba komai suke jiri ba yanzuruna illa sayhatan wahida daga kalmar yanzuruna ko unzurna naqtabis min nurikum ku dan dakata mana kalmar unzur tana zuwa a larabci da ma'anar dakata bayan ma'anar nazar na duba to kuma tana zuwa da ma'anar dakata saboda haka sai Allah ya canza musu da wata kalma wacce take da ma'ana irin daidai da waccan ma'anar da suke son su yi amfani da ita sannan kuma take da adadin haruffa kamar nata take dauke da manufa guda daya amma ba tare da ta bawa kafire wata dama ba da za su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka wannan yana cikin wato cikar balaga ta alqur'ani aka dauke su daga waccan kalma aka kawo musu wata kalma a madadinta mai dauke da ma'anarta mai daidai haruffanta unzurna da ra'ina in ka duba za ga haruffan ɗaya ne haruffan duk ɗaya ne kuma ma'anar ɗaya suke take bayarwa shine dan dakata mana dan tsahirta mana wato abinda dai anan Allah ta'ala yana hana mu'mine ne kada su yi wani abinda za su yi kama da kafirai a wajen magana su ko wajen aikin su. Kuma wannan yana nuna wani wata ka'ida a shar'ance wacce mazhabar malikiya suke amfani da ita ta saddu zari'a shine a tsare dukkan wata hanyar da aka san za ta kai mutum zuwa ga haramun, koda kuwa asalinta abin halal ne, wato wani abu ne a asali idan aka duba halal ne, amma aka kyale mutane suna yin shi to za su yi haramun, to sai a ce to a rufe wannan kofar, kada a bude ta. Malikiya suna da irin wannan al'asul din na saddu zari'a, cewa dukkan wata wasila wacce take za a yi amfani da ita zuwa ga aikata haramun to ya kamata a toshe ta, koda kuwa asalin ita wasila din ita hanyar ba haramtacciya bace, kasancewar za ta tike zuwa ga haram to ya kamata a toshe hanyar. To kaga wannan ayar tana nuna haka, kaga asalin kalmar ra'ina a larabci ne ko mai kyau, ma'anarsa ko mai kyau ce, to amma tunda kafirai sun fake ta karkashin ta za su ci zarafin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to a rufe wannan kofar, kada a ba kaga duk wanda aka samu cikin su ya ce ra'ina, to kaga ba wai yana kwaikwayon abinda mu'minin da suke faɗa ba, a'a zai ci gaba ne da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga duk matakin da za a dauka akan sa kuma sai a dauka daga nan. Sannan wanda yana nuna mana wato duk wani abinda ya kasance musulmi suna da nasu, to bai kamata a ce sun tafi suna daukan na wanda ba musulmi ba, a al'ada ce, a maganganu ne, a gaisuwa ne, a bukukuwa ne, in kuna da naku to ku kiyaye naku domin ku samu khususiya, domin har kullun shi kwaikwayo na ƙasa ne yake kwaikwayo nasaba, za ga ɗanka ne yake kwaikwayo da kake tafiya, amma kai ba ko kai ne zaka dawo kana kwaikwayo da ɗanka yake tafiya, saboda kai ne ƙarshe a wajensa je yake a duniya ba kamar babansa. Kamar da Balaraba suke cewa bi abiha tu'jabu kullu bintin, ba kowace ya ba wanda yake birge ta irin banta, to saboda haka rauni shike sawa, raunin al'umma shi zata shi yake sa ta na kai wata al'umma daban a cikin al'adunta, a cikin sakafarta da dabi'unta da sauransu. To in kuna so ku tsare khususiyarku, ku tsare martabarku da darajarku, to ku rike abin da yake ku naku ne, musamman naku din nan abu ne mai kyau, abu ne mai ban sha'awa, dan mai zaka lalace ka dauki na wasu. To kasancewar al'ummar Turai, kasashen Turai, kasashen Yamma sun yi rinjaye a kasashen musulmi ta fuskar makamai da fada da waye da waye, wannan yasa al'ummar musulmi sai ta rauni, sai ake ganin komai nasu abin aikoyi ne, wanda kuma wannan alama ce ta cewa kai rauni, wanda ya kamata mu'mini har kullun ya ji izza, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ku ji cewa ku ne sama, kada ka rika jin cewa kai ne kasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam fa idza laqitumuhum fi at-tariq fa-ttarruhum ila adyaqiha, idan kuka zo ga kaga wanda ba musulmi ba, yahudu ko ba nasare, kada ka ce wato kai ne zaka fara gaishe shi, jira ya fara gaishe ka, ka jira gaisuwar sa, kai ka ce kai zaka fara risana kana gaishe shi, la tabda'uhum, sannan kada ka ce in kun taho a kai zaka kauce ka hadu da bango, ka hadu da garu shi ya wuce, a tsaya kyam shi ya kauce. To wannan shine ma'anar fatarruhum li azyaqiha, kamar da muka sha fada dan kada wani ya dauka fatarruhum li azyaqiha, ana nufin in ka zo ka ganshi ka bangaje shi, a'a ba haka yake nufi ba, dan nasa akwai zafin kai, wani zai iya cewa fatarruhum ku matsa musu ku hada su da bango, a'a fatarruhum ku sa su su ji cewa lalle su sa su kauce, ba kai ka kauce kana mammatsa jikin bango dan shi ya zo kai gaba gadi kai ya wuce ba, a'a ka nuna masa kai ma kana da izza. To wannan shine abin da ake bukata ga mu'mini, amma ba yayi sako-sako ba ya nuna shi wani miskini ne, wani galabaitacce ne, saboda haka ko da yaushe ya rika nuna kansa a matsayin wani wanda za a rika dan san masa, a rika dan bashi, a'a ya nuna yana da izza. musamman gaban wanda ba musulmi ba, ka nuna izzarka. Ana taro lokacin sallah yayi, ka tashi ka je kai sallar. Soja ne kai, dan sanda ne kai, kowa menene kai, saboda an zo ana gama kira cewa lokacin sallah yayi. Mu Allah ya ce mana inna salata kanat al-mu'mina kitaban mawquta, saboda haka sai ka tashi ka je kai sallah in ya so ya jira ka ka dawo. To wannan shine abin da ake so. To amma abin ya lalace, sai kaga komai nasu, komai nasu yanzu ake dauka. Yanzu ka duba hatta happy birthday din nan, happy birthday ya zan har lugar, har harshen da za su yi amfani da shi wajen happy birthday din, kai ma wai da shi za ka yi happy birthday to you. Idan ya zama na dole za ka yi, to yi da yaren ka mana. Me yasa sai kuma yaren ba nashi sai ka dauko? Yaren nashi ma ba za ka ban masa ba, kai ba ka da yare? To sai ka ga hatta yaren ma, kai hatta karin yaren ma sai an dauko. Allah ya lalacewa ta kai lalacewa. Allah ya ce wa qulun zurna, ku ce unzurna, ku take nufin ku dakata mana, dan tsahirta mana. Wasma'u kuma ku saurara. Kalmar sama tana zuwa da ma'anoni daban-daban. Anan ana nufin as-sama'ul khas, sauraro na musamman, ba kowane irin sauraro ba. Sauraro na ka fahimta, na ka gane, wanda ba za ka tsaya kana ƙara cewa a maimaita maka ba. Tunda ai abinda ma har yasa suke cewa unzurna din, ai wasu maganganu ne suka kubuce musu, ko suke ganin basu ji ba, a dan dawo a dan dakata su ji abinda aka faɗa dazu. To su tsaya su yi sauraro cikin tsanaki, yadda ba ma za su buƙaci sai an sake maimaita musu ba, ko an dan tsahirta musu. Kaga ashe wasu ma'u anan ba kawai ana nufin idrakus saut ba, ba wakana ana dafa su ji miryar ba, a su ma fahimci me ake faɗa musu. Saboda haka wannan sama' ne, sama'un ne khas, ma'anar as-sama' tana zuwa daban-daban a larabci. Wasu daga cikin malamai suka ce wasma'u anan ana nufin ku yi aiki da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya muku na umarni, wanda shine abinda Ibn Atiyya ya kawo a cikin tafsirinsa, wanda ya fi kusa da ma'anar isma'u din anan, ai imtathilu awamirar rasulillah. Abinda manzo Allah ya gaya muku, kuka ji kuka fahimta, to ku yi aiki da abinda kuka ji. Kamar yadda muka ce as-sam'u yana zuwa da ma'anoni guda hudu. Yana zuwa da sam'u idrak wanda muta'allaq dinsa shine aswat, ka ji sautin, wato sauraro na riskar sauti, yana da alaka da riskar sautin ne. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, laqad sami'a Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Kaga ana nufin sama, Allah ta'ala ya riski abinda suke faɗa, maganar su taje ga Allah ta'ala. Duk da cewa Ubangiji ta'ala fawqa sab'i samawatihi ala arshihi istawa, su watakila suna yin maganganun ne a ɓoye a cikin ɗaki ya suya su, inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, amma Allah ya ji abinda suka faɗa. Kaga nan idrakul kalam, maganar da suka yi, sautin da suka yi amfani da shi ya je ga Allah ta'ala. Saboda haka wannan mata da ta zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, tujadilu fi tashtaki ila Allah, sami'a Allah tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wannan mata ta zo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu ta'ala anha, tana bakin kofar ɗakin ta, matan nan tana magana amma wani abun bata jin me take faɗa. Allah ta'ala min fawqi sab'i samawatihi, ya ji abinda ta faɗa har ya saukar da ayar da yake tabbatar da haka, sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah yana jin tattaunawarku tsakaninka da ita. Saboda haka wannan sama'u idrak ne, akwai sama'u fahmin wa aql, ka saurari abu ka fahimce shi, ka gane shi ka hankalce shi wannan yana da alaka da ma'ana kenan wancan yana da alaka da sauti wannan kuma muta'allaq ne bil ma'ani yana da alaka da ma'anar abinda ake fada maka shine anan Allah ce la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wasma'u ku saurari abinda ba wai kawai ana nufin ku saurari sautin ba a'a ku saurara ku fahimta kai Allah ce sami'na wa ata'na law kunna nasma'u aw na'qilu anan ba yana nufin su ji sautin ba ba sautin kawai ake ji ba ai sun ji jin sautin annabawa suna gaya musu ku bi Allah ku bar shirka ba wannan suke nufi da law kunna nasma'u ba suna nufin da sun ji sun bi da sun ji na fahimta sun fahimci abin da ake gaya